أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki, magagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kada ya cancanta abota masa. Muna masa godiya cikin nemomin da yake mana waɗanda ba su da iyaka. Daga ciki, Allah madaukakin sarki ya sake mana wata ni'imar da ya ja tsawon rayuwarmu. Muna musulmai masu imani da Allah, da imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Muka iso wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau shine wuni na uku a cikin watan Ramadana. Hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1447, wanda shine 20 ga watan 2026 ƙirgin miladiya. Allah madaukakin sarki, wannan shekara ma ya mana ta goma shi, mun sake samun kanmu cikin bayansa da ya musu jinkiri suka kawo wannan shekara. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu albarkar da ke ciki. Ko shakka babu ni'ima ce mai girman gaske. Allah madaukakin sarki ya baka dama ka sake samun irin wannan riba, ya zama wata Ramadan ya zo kana raye kana musulmi. Riba ce gare ka, dama ce Allah madaukakin sarki sake shimfiɗa maka a matsayinka na musulmi. Kada ka yi sakaci, kada ka yi wasa da wannan dama da Allah madaukaki ya baka. In ka yi tsam da ranka, ka yi tunani, za ka ga cewa akwai waɗanda mun rayu da su wancan shekarar, amma bana ga shi Allah madaukakin sarki ya zo, ya lokacin ya yi su ba sa ne. Kai Allah madaukakin sarki ya maka jinkiri, ba wai don wani abu ka yi daban wanda wancan su ba su yi ba, a'a, ganin damar Allah madaukakin sarki ne. Haka ya ga dama, wa ma tasha'una illa an insha Allah. Haka ya ga dama ya barka ya maka jinkiri, ya ƙara maka tsawon kwana don ka sake ribatan wannan wato albarka, ka sake girban alheri a cikin wannan wata. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin bayi da za su ribaci wato wannan wata da ayyukan alkhairi da ake so aka aikata. Wannan kuma shine a azumi na 15 kenan da muna gabatar da tafsiri a cikin wannan masallaci. Wannan shine na 15. Mun fara tafsiri wato a 2011, yau muna da 26, kaga shekara 15. Allah madaukaki ya rinta mu, muna gabatarwa. Allah madaukakin sarki ya sa domin sa muke yi. Allah ya ba mu ladan abin da muke aikatawa. Duk waɗanda suke ba da gudunmuwa a bayyane ko a goye da dukiyarsu ko da lokacinsu ko da shawarinsu, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da aljanna, ya saka musu da gidan aljanna. Waɗanda muka yi azumi da su ba rabana ba sa nan, muna roƙon Allah madaukake gafarta musu. Allah ya sa aljanna ce makomarsu. Allah madaukake ba mu gudun tarar da su. A shekarar bara a mun tsaya tafsirin ne a cikin suratul Isra'i, amma kamar yadda muka sanar a ranar rika karatu cewa aikin yana da yawa kuma shi alqur'anin ya kamata kowane lokaci a rinka jin sa ba sai a ramadana kade ba wannan yasa bayan ramadana muka ci gaba da yin tafsiri duk da cewa mun samu tsiko mai yawa a karatu ba mu yi da yawa ba to amma da cikin yardar Allah madaukakin sarki mun gama suratul isra'i har mun shiga suratul kahfi a karatun da inda muka tsaya mun tsaya za mu tashi aya ta 27 a cikin wannan sura mai albarka suratul kahfi majabaki na da yake zan baki ɗan shekarun baya bayan nan yau yana da jarabawa exam da zai gabatar na ga sai ɗauko tsohon mai zan baki na yace zai sake komawa kujerarsa ya dana ta muna roƙon Allah ya muna albarka baki da fadin Allah madaukakin sarki watul ma'uki ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimati na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
الله من جل مارك لو كنت هنا شيوا واتل ما أوحي إليك كرنتا أبند أكي مكواهي ينفذوا قريكا min kitabi rabbika na littafin ubangijinka la mubaddila li kalimatihi ma mai canza kalmominsa walan tajida min dunihi multahada kuma za ka samu wani wata mafaka ba koma bayansa shi Allah wasbir nafsaka haƙurtar da ranka ma allazina yad'una rabbahum tare da waɗanda suke kiran ubangijinsu bil ghadati wal ashiyi safiya da marice yuriduna wajhahu suna nufin yaddarsa wala ta'du aynaka anhum kada idan wanka su karkace gabarinsu turidu zinatal hayatid dunya karifi kawan rayuwar duniya wala tuqi man aqalna qalbuhu kada kabi wanda muka rafkanar da zuciyarsa an zikirina gabarin ambatanmu wattaba hawahu yabu son zuciyarsa wa kana amruhu furta kuma al'amarinsa ya zamo ƙetare iyaka ne anan a cikin waɗannan ayoyi guda biyu Allah madaukakin sarki yana umarni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce dashi watlu ma uhiya ilayka kalmar tala yatlu tana zuwa da ma'ana guda biyu mafi yawa a cikin alqur'ani takan zo da ma'anar bi kuma takan zo da ma'anar karantawa shi yasa malamai suka sha bamban wajen fassara wannan ayar da me ake nufi da ita ko dai ya zama watlu ma uhiya ilayka karanta abinda ake maka wahayi da shi zuwa gare ka daga littafin ubangijinka ko kuma ya zama watlu ma uhiya ilayka bi abinda ake maka wahayi da shi zuwa gare ka da littafin ubangijinka domin kalmar tala yatlu yakan zo da waɗannan ma'anoni duka guda biyu a cikin alqur'ani ya zo da ma'anar bi wato ittaba'a yattabi'u ittiba'an kamar fadan Allah madaukakin sarki wash-shamsu wa duhaha wal qamari idha talaha ay idha tabi'aha kaga anan at-tilawa ma'anar al-ittiba to shi yasa wasu malamai sai suka ce ana umartan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi sallama da yabi abinda aka yi masa wahayi na littafin Allah wato tilawa anan ba tana nufin karantawa ba a'a tana nufin bi yabi abinda Allah madaukakin sarki ya saukar masa na littafi kamar inda Allah madaukakin sarki kenan yake cewa wattabi ma yuha ilayka kabi abinda ake maka wahayi dashi kaga anan ma'anarsa shine kabi wasu daga cikin malamai kamar yadda na faɗa sun ɗauki tilawa da ma'anar da tafi shahara shine karantawa watul ma uhiya ilayka karanta abinda ake maka wahayi wanda kuma shine yafi yawa a cikin alqur'anin na at-tilawa ta zo da ma'anar karantawa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake fada wa idza yutla alaihim ayatuna idan an karanta musu ayoyin mu innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu kaga wa idza quriat alaihim ayatu in an karanta musu kaga at-tilawa anan tana nufin wato karantawa to da yake duk wannan suna zuwa cikin alqur'ani shi yasa malaman suka sha bamban wajen me ake nufi shi abin da yafi shine gwamma ma'anorin nan guda biyu wato Allah madaukakin sarki yana umartan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan abubuwan guda biyu yana umartan sa da ya karanta abin da aka yi masa wahayi zuwa gare shi domin karatun ma an umarce shi shi faqra'u ma tayassara min alqur'an faqra'u ma tayassara minhu karanta kaga an umarce shi da karanta littafin Allah subhanahu wa ta'ala haka nan kuma an umarce shi da ya bi alqur'anin ma ba wuri ɗaya ba ba wuri ɗaya ba to dan sai ya zama a hada ma'anonin guda biyu kuma na ya zama ana umartan annabi sallallahu alaihi wasallama da ya karanta littafin Allah sannan ana umartan su da bi shi domin duka kowanne idan aka tsareta dan uwansa da shi to ba zai zama an samu fa'ida ba idan har kana karanta alqur'ani amma baka zuwa sa to karatun ba zai maka amfani ba ba zai yiwu kuma ka zauna kana bin alqur'ani ba face fikar karanta shi zaka abubuwa ne guda biyu ne talazima ne dole suna da zumtan juna mai karantawa wajibi ne yabi dan in yana karantawa bai bi ba gobe alkiyama alqur'ani zai zama hujja akan sa ba hujja gare shi ba haka nan kuma duk wanda yake bin alqur'ani to zaka san ko yana karanta shi domin daga karanta shi ne ma zai fahimci cewa ga abin da ya kamata yi wanda bai nuna cewa ya ga alqur'ani to watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbika la mubaddila li kalimatihi ba mai canza kalmominsa kalmomin Allah madaukakin sarki malamai sun fassara da ma'anoni guda biyu wasu suka ce kalimatihi anan ana nufin shi littafin Allah ne domin kalmomin Allah ne a ciki maganar Allah madaukakin sarki ne wadda aka hada ta da harufa da kalmomi kuma har aka bada jumla to kalimat anan suka ce ana nufin alqur'ani wato littafin da Allah ya saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka ce ya karanta kuma aka ce ya bi sai Allah ya ce la mubaddila li kalimati babu wanda ya ce canza littafin Allah tabaraka ta'ala littafin Allah Allah ba ta kiya ba shi tsaro babu wanda ya ce canza shi babu wani littafi da Allah madaukakin sarki yayi mai mu'jiza kamar littafi alqur'ani duk yawan sa da dadewar sa har yau babu wani wanda ya ce kara wani abu a ciki ko ya rage wani abu a ciki ba sai sai Allah madaukakin sarki ya tuna masa shi domin ya yi alƙawarin kiyaye kayan sa wa nunazzilu min nan da yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da wannan alqur'ani da ma'anonin sa abin da yake dauke da shi na ma'ana da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fada wa inna lahu lahafizun kuma mu ne masu kiyaye ga haka nan Allah yace bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz karman lahfuz mahfuz tabo wasu daga cikin malamai suna mayar da ita zuwa ga alqur'ani yace bal huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuzun suka ce mahfuzun din nan yana komawa zuwa ga qur'anun kenan wato qur'anun ne mahfuzun alqur'ani littafi ne wanda ke Allah madaukakin sarki da kansa ya dauki nauyin kiyaye shi shi yasa malaman musulunci suka haɗu akan cewa duk wanda yace alqur'ani an kara shi ko an rage shi to ya kafirta ya bar addinin musulunci shi yasa cikin wasu da suke danganta kan zuwa ga musulunci amma suke da awan cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan rasul annabi alaihi salatu wasallam sun yi rage sun yi kari sun cire abin da bai musu ba suka ce an cire dukkan wata aya da kira sunan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu a cikin alqur'ani wai akwai ayoyi da suka zo da sunan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu daga cikin abin da suke faɗa a cikin suratu sharhi alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ووجعلنا عليا صهرك من سنيا علي سركنك واي wannan yana daga cikin ayat da tazo a cikin suratu sharh amma wai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ne suka cire ta to kaga wato wani lokacin mutum in zai yi magana in dai maganar ba ta gaskiya ba sai Allah toshe masa musira sai da zai yi maganar shi kansa da a ce yana cikin hayyacinsa da ba zai wannan ba domin ai ba sayyidina Ali ne kare shirkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba domin asiru ala rasi ana faɗa wa wanda ya auri yarka da kuma wanda ka aurar masa da yarka duk ana ce masa asiru to duk waɗannan guda biyu manzon Allah yana da wasu ba sayyidina Ali ba sayyidina Ali tabbas shirkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yana auren da na Fatima radiyallahu anha, amma ba shi kadai ne ya aure yar manzon Allah alaihi salatu wasallam ba, bal sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala hu, inda ta hanyar auren ayyan annabi ne ya fi sayyidina Ali, domin shi ya aure ayya guda biyu, ya aure ayyar annabi sallallahu alaihi wasallama Ruqayya, Allah madaukakin sarki ya karbe ta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kara masa Ummu Kulthum, ita ma Allah madaukakin ya karbe ta tare shi. Annabi alaihi salatu wassalam yace da muna da wata ta uku da mun kara mun Allahu to kaga da sai a ce waja'anna aliyan sihraka wa usmana sihraka da sai kuce to an goge aliyu da usmanu ke sannan muka ce asiru kamar yadda bahaushe ne yace suruki yana nufin wanda ya auri yarsa ko yace suruki wanda ya aurar masa da haka larabawa suke to asiru suna nufin wanda ya aurar ko wanda ya aura to kaga a lokacin sai mu ce ai sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala ya aurarwa annabi sallallahu alaihi wasallama yarsa Aisha radiyallahu anha haka nan sayyidina Umar shi ma ya aurar da yarsa Hafsa radiyallahu anha wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma da sai a ce waja'anna Abubakar sihraka waja'anna Umar sihraka amma kaga saboda rahim musira sai ce wai iya abin da yazo a cikin waja'anna Aliyan sihraka kuma aka goge wai ba abin wanda littattafan musulunci cike suke da bayanin cewa sayyidina Ali ya aure na Fatima radiyallahu anha to ko an goge a cikin alqur'ani ai ba a goge a cikin hadisin ba kuma sahabban nan sun suka ruwaito hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam inda ba su ruwaito ba ta ina ma za mu san cewa wai sayyidina Ali ya aure na Fatima sai da mutum muna na aka auren ne ai ba mana ai auren da baka nan aka yi in ba labari aka baka ba ta ina zaka san shi ba zaka san shi ba ke sa wani malami masallaci yana gore yana karatu sai wani bawan Allah ya tambaye shi ci gafarta malam ni na ji Allah madaukakin sarki yana bayanin shi dan yana da kabila yace innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahu da shi da kabilarsa suna ganin ku lokacin da ba ku ganin su to wai tunda shi dan yana da kabila yana da zuriya kenan wai waye matar ta sa sai wannan malami yake cewa yake cewa ka san da yake bana na akai aure yace ai bana na akai aure jama zan san matar ba yana masa haka ne saboda cewa bai kamata yana tambayar wannan ba dan ba ba zai ga amfani shi ba in ka san mata shedan me zaka yi ta ba abin da zaka buga abin da zai amfani ka abin da fide anan shine idan ba an nakalto mana an ruwaito mana ba sai ina za mu san cewa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala ya aure yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yace an kare wani abu a cikin alqur'ani ko an rage wani abu a ciki to yana ƙaryata Allah ne yana ƙaryata Allah madaukakin sarki kuma yana ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah madaukakin sarki shine yace inna lahu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kuma shine yace la mubaddala li kalimatihi ba wanne ya isa tanda kalmomin sa alqur'ani karbar Allah ne ba wanne ya isa tanda ka abu nabiyu a fassara ta biyu da malamai suka bayar la mubaddala li kalimatihi wasu suka ce kalimat ana nufin alqada wal qadar wato abin da Allah madaukakin sarki hukunta zai faru babu wanda ya sai canza shi kalimat anan sai da makaddar Allah domin Allah madaukakin sarki ya rubuta kaddarar bayi tun kafin halice su annabi sallallahu alaihi wasallama ce inna Allah katama maqadir al-qala'iqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi 50 alf sana wa kana 'ashru ala al-ma annabi sallallahu alaihi wasallama ce Allah madaukakin sarki ya rubuta kaddarar bayi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi kafin ya halitta sammai da kasai bi 50 alf sana da shekara 50 a lokacin al'arshin sa yana kan ruwa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da Allah madaukake kaddara zai faru babu wanda ya tsaya mishi shi yasa zaka ga wani ga wayo ga dabara ga kokarin nema amma dai ke Allah ya rubuta shi ba mai kudi bane ba zai kudin ba wala duk da bai wani malami yake cewa wa min ad-dalil ala al-qada'i wa qadrihi bu'su al-ladib wa qif 'aysh al-ahmad yace yana daga cikin abin da ke gaskata mun kaddarar Allah da abin da Allah ya rubuta ya kaddara zai faru shine zai faru ba wanda yake sai canza yace bu'su al-ladib sai kaga mutum ga shegen wayo ga dabara amma ga talauci inda wayo ne yake bayarwa da ya kamata a ce abu ba kudi a garin su wa bu'su aish wa qibu aish al-ahmaqi yace kuma sai kai mamaki daga wani ahmaq ne wa wani shi marar wayo bai da dabara amma ya tar abun duniya wallahi wani sai kaga malam kudi sai an girga masa da iya lissafi ba amma kuma na sani haka za ku lissafa ku ba shi gasu ba inda kuka iya ba inda ka iya duk da gama turancin ka shi bai iya komai ba ba arabi ba boko wai wani ya je banki shi bai rubutu ko wai ba aka ce zai cire kuɗi ma sai wanda ke sai aka ce to yi signing anan mai san shi ba ma'aikacin banki za go ne sai ce a ni ai bana ban yi rubutu ba abin dangwal ake bani dangwal sai ce yanzu ko rubutu baka iya ba amma ka tara wannan kuɗin yanzu da kai karatu yanzu ai kenan yace a da ai karatu da yanzu na ran talaka gaba kai ba ana ba da albashi eh ita dan Allah nan na ma'aikaci ana biya da albashi me yasa ya faɗa ko aka ce saboda da ina aiki driver ne shi aka ce driver ne yana aiki a wani company sai aka sayar da kamfanin sai wasu turawa suka saya da turawa suka saya sai suka zo suka ce za su refresh din ma'aikata ai interview wanda ya cancanta a dauka wanda bai cancanta ba a ji shi to shine shi da aka go sai aka ga bai iya karatu bai iya rubutu ba sai aka ce gaskiya yanzu ba za a ci gaba da aiki da direban da bai iya rubutu ba bai iya karatu ba da haka kawai shikenan aka sallame shi to da aka sallame shi ne aka yi masa sallama wannan kudin sallaman sai ya shiga kasuwa shine Allah ya masa arziki shine sai yake cewa to na iya karatu na rubutu da nan ana ba da albashi ban da komai to la mubaddala li kalimati suka ce qaddara Allah ba wanda ya fi san nata an fahimta ko walan tajida min dunihi multahada kuma lan tajida ba za ka taɓa samun multahadan mafaka min dunihi kuma bayan Allah ba duk wanda ya neman mafaka a wajen wani ba Allah ba to ya yi ɓatanɓata kanka domin a nan fa ana magana da annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam annabi ake magana da shi Allah ya ce masa ya karanta littafin da aka saukar masa kuma ya bi littafin kuma ya sani ba wanda ya ce canza wannan littafin kuma ba wanda ya ce canza abin da Allah ya kaddara kamar Allah madaukakin sarki yana gaya wa manzon Allah ne in baka karanta abin da aka ce ka karanta ba baka bi abin da aka ce ka ci gaban nan ba to lan tajida min dunihi multahadan ba fa za ka samu wata mafaka kuma bayan Allah ba wannan yake nuna wato su kansu annabawan Allah madaukakin sarki idan har suka shiga cikin wani mummunan yanayi a ina suke samun mafakar su a wajen Allah subhanahu wataala in Allah bai musu mafaka ba za su samu mafaka wannan yake nuna maka cewa duk wanda ya shiga cikin wani yanayi ya shiga cikin wani mummunan yanayi da mummunan zarafi irin wanda Allah madaukakin sarki bai ba da dan adam dama ya yi taimako ko ya yi agaji a cikinsa ba sai ya nemi taimakon wani Allah ya nemi agajin wani Allah subhanahu wataala to wanda ya nemi agajin sannan ya mai da shi Allah ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban talibai baki daya amma Allah madaukake shi da shi walan tajina min dunihi multahada ai ba za ka samu malja'an makuma mafaka da za ka fake idan Allah madaukakin sarki ya niyyar kama ka babu wanda ya ce kwace ka ana gaya wa manzon Allah haka ne ashe kaza wanda zai yarda ya rudu ya ce wai akwai wanda zai kwace shi a hannun Allah ba da izinin Allah ba to wannan babu kwatacce kamar shi babu wanda ya sangarce kamar shi ba wanda ya bata kamar shi ka dauka cewa wai in kai laifi wa Allah Allah ya yi niyan kama ka kuma akwai wanda zai iya kwatanta a hannun Allah Allah bai yarda ba ai babu so ko kamar wanda idan har manzon Allah za a ga masa haka walan tajina min dunihi multahada ba za ka samu mafaka ba ba za ka samu wani mutumin tabbata lamarin ka ba in ba Allah subhanahu wataala ba kaga kenan waɗanda suke bin wasu wani Allah subhanahu wataala suka dauka cewa zai iya tsare su daga azabar Allah suka dauka cewa shi zai kai su aljanna ko Allah madaukakin sarki bai yarda ba kuma akwai wanda suke fitowa fili suna fada suna cewa su sun fi karfin Allah madaukake ya zartar da su masu cewa duk wanda ya bi su za su sa shi aljanna su kansu ba ba su samu wani certificate da aka saukar aka ce za su shiga aljannar ba duk wanda babu ayar alqur'ani da zai fice an ba shi aljanna babu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo yace an ba shi aljanna to duk wanda bai samu wannan ba shi ma gundun yake shi ma tsammani yake kullum ina yawan karanta mana hadisin Mu'adh bin Jabal Allah ya kara masa yadda wanda mai kissar labarin Mu'adh bin Jabal sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ya yi sallah yana tahiyya ya dade yana ta addu'a cikin tahiyyar nan bai kammala ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne kake roka ne a cikin wannan addu'a ta kana ka dade yace ya ma'aikin Allah ni ka san ban iya irin naka irin taka addu'a da irin ta Mu'adh ku gwanaye ne ni ban iya irin naku ba ni addu'a ta abu guda biyu nake roka manzo Allah yace me kake roka yace ina roƙon Allah ya bani aljanna ya kuma tsare ni daga azabar wuta ni iya addu'a take annabi sallallahu alaihi wasallam yace haula hanu dan dindi annabi yace mu ma duk anan muke kewayawa da nini mu'azzin ma da kake ganin mun kware a addu'a duk mu ma addu'ar mu ba ta wuce nan ba roƙon Allah ya bamu aljanna ya tsare mu daga to idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya bashi aljanna yana roƙon Allah ba da kuke tsare shi daga azabar wuta yanzu akwai wani mutum da zai buɗe kirji yace shi yana da garantin aljanna yana da garantin cewa Allah ba zai azabtar da shi ba shi yasa kaga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da yake makusanta ne zuwa ga Allah da yake sun samu yardar Allah su duk irin albishir din da Annabi yayi musu ba sa dogaro da shi su ce shikenan muka mun tsira ai ba za ka taba ji yanzu duk da hadisan da aka rawaito akan Abu Bakar radiyallahu ta'ala da manzo Allah yake dan aljanna ne da wanda aka rawaito Umar Annabi yake dan aljanna ne da na Usman da na Ali Allah ya kara musu yadda amma duk da haka ka taba ji wata rana fa Abu Bakar abin gidi ya ce kai mun san gidan aljanna ne ko ba taba yin haka sai dai a fada amma shi yana nan baydul khawf wal raja'i yana tsoro yana tsoron azabar Allah yana tsammani yana kikkiawan fatan ya samu aljanna amma yana jin tsoron kuma kada Allah ya azabtar da shi ba ka taba ji wani wanda ya samu tukuici ko manzon Allah masa albishir dan aljanna ne shi yana cewa ni fadan aljanna ne ba za ka taba ji wannan to wanda ya san wannan ina zai yadda da wani ya ce maka wani kai dan aljanna ne yanda ina zai yadda Allah ka tsare mu da shirka sai Allah madaukakin sarki ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu yace annabi yayi hakuri ma allazina yad'una rabbahum yayi tarayya da waɗanda suke kiran ubangijinsu suke ambaton ubangijinsu safiya da maraice kuma suna yin wannan abin ne yuriduna wajhahu Allah suke dibinci wannan aya da yawa daga cikin malaman tafsiri sun nakalto hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala wanda al-Imam Muslim ya fitar da hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas yake cewa mu shida ne tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam wato a farkon musulunci yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sittatu nafar mu mutun shida ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala al-mushrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai mushrikai suka ce wa annabi alaihi salatu wa salam utrud haula'i la yajtari'una alaina wa mushrikai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koru waɗannan da suke tare da shi dan ba su kai su zauna tare da su ba suna ganin su talakawa ne marasa kuɗi irin su ne Sa'ad ibn Abi Waqqas irin su Abdullah dan Mas'ud irin su Bilal ibn Rabah da Suhayb ar-Rumi da makamantansu waɗanda suke talakawa suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad ibn Abi Waqqas yace wa kuntu ana wa ibn Mas'ud wa rajul min Hudayl wa Bilal yace na kasance da ni da Abdullah dan Mas'ud da wani mutum da kabilar Hudayl da kuma Bilal wa rajulani nasitu ismaihima da kuma wasu mutane guda biyu wanda na manta sunansu inji mai riwaya daga Sa'ad ibn Abi Waqqas yace ya manta suna yanda ya fada wata riwaya ta zo da cewa Bilal ibn Rabah yana ciki a abin nan Suhayb ar-Rumi yana ciki to lokacin da aka zo aka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kun san yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake son a shiga addinin musulunci waɗannan mutanen suna cewa manzon Allah ne mu zama da talakawa ne ba mu so amma in zaka daina zaka ware mana zama wurin zaman mu daban na kuma waɗannan talakawan daban dan ba su kai su zuwa tare da mu ba su yi nan fa waqa fi nafsi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma yasha Allah an yaqa fa haddatha nafsuhu sai abinda ya afku a zuciyar manzon Allah ya afku abinda manzon Allah ya tattauna a ranta zahiri yana nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara tunanin to ko zai madalisi biyu ne dan kwadayin su shiga musulunci ko ai madalisin talakawa daban majalisin kuma mawadata su ma daban manzo Allah ya fara wannan a ran sa ne ba fa ya fada bane Sa'ad ibn Abi Waqqas yace fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah madaukake ya saukar da wala taqrud allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha an fahimta ko sai Allah madaukake ya saukar da wannan ayar to sai wasu malamai suka ce wannan din ayar ita ma tana magana ne akan wancan hadisi da kifar Allah yace kai hakuri tare da waɗannan da suke ambaton Allah ka ga da barici domin suna yi ne saboda Allah akwai shaida anan da Allah madaukake ba da sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan talatawa da suke ambaton Allah Allah madaukake yana ba da shaida cewa suna yin ambaton ne saboda shi shi Allah madaukake sarki shi yasan abin da ke zukatan bayi amma ya ba da shaida akan cewa waɗannan bayi da ake ganin talatawa ne su marasa kuɗi marasa daukaka ambaton Allah da suke safiya da maraice to saboda Allah suke ka san ba duk mai yin aikin Allah ne ke saboda Allah amma waye ya san wanda yake yi saboda Allah Allah ne kadai ba ka hukunce wa wani ka ce wani dan Allah yake ko wani ba dan Allah yake ba domin abu ne da ya tafi zuciya al'amarin mutane ana bari saboda Allah amma kaga su Allah madaukakin sarki ya ba da shaida abin da ke cikin zukatan su yace yuriduna wajhahu suna nufin Allah ne Allah suke nufi da aikin su da Allah madaukakin sarki yace yuriduna wajhahu suna nufin Allah alwajhu sifa ce daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki shi yasa nan an yi zikru sifati wa iradatul wujud an ambaci sifa ana nufin mai sifa an ambaci fiska amma ana nufin ma'abucin fiskar Allah madaukakin sarki daga cikin sifofin da ya sifanta kansa da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta ubangijinsa da shi akwai sifatul wajhi abinda bahaushe yake fasarawa da fiska sai dai wajibi ne aqidar ahlus sunna wal jamaa duk abin da Allah ya sifanta kansa da shi in mun ga irin wannan sifar a wajen wani Allah to fa sifar ba iri bane domin Allah madaukakin sarki ya ce laisa kamithlihi shay babu wani abin da yake kama da Allah dan haka yanda Allah yana ji kai ma kana ji amma jin Allah ba irin jin ka ba Allah yana gani kai ma kana gani ganin Allah ba irin ganin ka bane to haka Allah madaukake da fiska kai ma kana da fiska amma fiskar ka ba irin fiskar Allah bane kai fiskar ka mun sani amma fiskar Allah ba wanda ya sani domin ba abinda muke sani daga cikin sifofin Allah sai abin da ya gaya mana wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba wanda muke sani sai abin da ya ce yana da fiska sai wuce kana da fiska to nan an ambaci fiska ana nufin ma'abucin fiskar ne yuriduna wajhahu suna nufin wato Allah madaukake sarki da aikin su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'a kaga illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'a suna nufin fiskar ubangijin su madaukaki wato suna nufin Allah madaukakin sarki sai aka ambaci sifar ana nufin ma'abucin sifar ne wannan ko a cikin maganganun dan adam lillahi nasallu ala yana faruwa kana nufin kaga wani ce kace kaga wani yace ai ba dan idan wani ba ya take nufi ba dan idan wani ba dan wani ba kake nufi kaga ambaci idan sa amma kana nufin me kana nufin sai Allah yake wala ta'ju aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya kada idanuwanka guda biyu su kauce gabarin su nan an ce kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kau idanuwansa su kauce da gabarin su ma'ana kada manzon Allah ya kau da kai da su ya koma kan wasu ana jan hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallama kada wani abu ya dauke masa hankali daga waɗannan bayan Allah nagari wanda suka samu shaida daga Allah madaukakin sarki wala ta'du aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya kada ka nufi kawar rayuwar duniya Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai nufi kawar rayuwar duniya ba amma Allah madaukakin sarki yana jan hankalin sa ne kamar dai da yace ya ayyuhan nabiyyu tabillah ya kai wannan adabin ka ji tsoron Allah ai manzo Allah babu wanda kashi tsoron Allah kullum a cikin tsoron Allah yake amma ana nufin ka ƙara tsoron Allah nan ma ana nufin ka ƙara wato gudun adon rayuwar duniya kada ka yarda adon rayuwar duniya ya dauke maka hankali dama bai dauke maka hankali ba domin yana cewa mali wal duniya ina ni ina ku wal duniya ta ku idan manzo Allah zai magana akan duniya sai ya ce duniya ku duniyar ku haka yake cewa duniya ku duniyar ku saboda muna maka cewa shi ba ta gaban shi an gane ku to nan ana karfafan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da zama cikin wato waɗannan talakawa kada ya biye wani tarkace na wata rayuwa ta duniya wala tuhibba al-aqwam la qalbuhu an dhikrina wattaba'a hawahu kada ka bi wanda ya shagaltar da zuciyarsa gabarin ambatan Allah madaukakin sarki waɗannan fa masu ambatan Allah ne waɗancan kuma ba su ambatan Allah yaya za ka bar ka kau da kai ga masu ambaton Allah ka mai da hankalinka a wajen waɗanda ba su ambaton Allah kada kai haka ya ma'aikin Allah kada kai haka waɗanda suka kautar da zukatansu ga barin ambaton Allah kuma suka bi son zuciyarsu waɗannan ka rabu da su Allah madaukakin sarki cewa kana abu fawdan kuma al'amarinsa bayan ya gafala daga ambaton Allah ya bi son zuciyarsa kuma al'amuransa ƙetare iyakokin Allah subhanahu wataala ne, wa kana amruhu furutan. Wasu malamai sun kasara al-furut anan da al-ifrat, wasu kuma sun fassara da tafrit, wato ko ya zama mai ƙetare iyaka ko kuma ya zama mai sakaci cikin abin da aka ce yi, ko dai abin da aka ce yayi yana tsallakewa dokokin Allah subhanahu wataala, ko kuma abin da aka ce yi baya yi yana sakaci. To wannan bai kamata a ce ka haɗa kai da shi ba. A cikin wannan ayar akwai kira ga wato mutum kowane lokaci ya zauna da mutanen kirki, ka yi ƙoƙari ya zama mutanen kirki su ne abokan zamanka, kada ka koma wajen waɗanda ba mutanen kirki ba, kada abokan zamanka zama mutanen manza saboda suna da wani abin duniya su ɗauke maka hankali ne. A'a, ka yi haƙuri ka zauna da waɗanda suke da ƙarancin abin hannu idan su ne suke bin Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan wannan ayar hanya zana tunatar da mu cewa adan duniya ba a haramta shi ba, domin Allah madaukakin sarki bai haramta adan duniya ba. Qul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq qul hiya lil-ladhina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al-qiyamah. Wa ya haramta adan duniya, Allah madaukakin bai haramta adan duniya ba, amma ya haramta adan duniya ya dauke masa hankali akan lahira, ko ka nemi adan duniya ta hanyar barin dokokin Allah, ko ka nemi adan duniya ta hanyar sabawa Allah, ko ka nemi adan duniya ta hanyar haramu. Amma idan adan duniya da ka same shi ta hanyar halal ne, kuma bai sa ka ta kauce wa dokokin Allah subhanahu wataala ba, wannan baya da bisa abinda Allah madaukaki ya hana. Shi yasa ce man harrama zinata Allahi allati akhraja al-ibadi wa tayyibati min ar-rizq. Wani sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tambayi ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam, ya ce ya ma'aikin Allah, maganan girman kai da aka haramta a musulunci, mutum yana so ya gari gasa mai kyau, takalminsa mai kyau, tazaɗinsa mai kyau, suturarsa mai kyau, wannan kuma girman kai bane? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ba shi ne girman kai ba. Inna Allaha jamilu yuhibbul jamal, Allah madaukakin sarki kyakkyawa ne kuma yana son abu mai kyau. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kibru maqarul haqq wa zamtun nas, abinda ake cewa girman kai shine wulakanta mutane da kuma kin gaskiya, a kawo maka gaskiya kana gani iri-iri, amma saboda ka raina wanda yayi magana sai kake karba, wannan shine girman kai. Ko ka rinka wulakanta mutane saboda damar da Allah madaukake baka, saboda daukakar da Allah ya maka ta dukiya ko ta mulki ko kuma ta shahara, ya zama kana wulakanta mutane, to shi ake nufi da girman kai. Amma ka yi ado ko ka so ado wanda baya daga cikin abin da Allah madaukake haramta, matukar adon baka neme shi ta hanyar da Allah madaukake ya haramta ba, sai Allah madaukake ya ce ni
wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.
الله بيجيب بعد الدكتور تايتشي وقول الحق من ربكم كفتا كشي الحق من ربكم زكياتي وانا من ربكم daga ubangijinku. Fa man sha'a, wanda ya ga dama falyu'min yayi imani, wa man sha'a, wanda kuma ya ga dama falyakfur ya kafirce. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara, mu dai mun tattali wuta lidh-dhalimi daga azzalumai. Ahata bihim suradiquha, shinganta ya kewaye su. Wa in yastaghithu, idan suka nemi agaji yughafu, sai a yi musu adabi bi ma'in da wani ruwa, kal muhli, kamar narkakkiyar dalma, yashwi wujuh, tana kone fiskoki, bisa sharabu, wannan abin sha ya bunana, wasa'at murtafaqa, sannan kuma mazauni shi ma ya bunana. Allah ka gare mu a nan. Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya cigaba da isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala, ya ce masa ka ce wannan abin da ka zo da shi daga wajen Allah gaskiya ne daga ubangijinka, alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda manzon Allah ya zo da su gaskiya ne daga ubangiji, ka isar da wannan sakon, kada ka ji tsoron komai. Iyaka isar da sako shi ne gare shi ne naka, amma da imani ko rashin imani ba naka bane. Dan haka Allah ya ce faman sha'a falyu'min, wanda ya ga dama ya imani, wa man sha'a falyakfur, wanda ya ga dama kuma ya kafuce. Anan umarni da aka ce fa man sha'a, wanda ya ga dama falyukin yayi imani, wannan umarni ne na inzari, wato umarni ne na gargadi. Ya rage naka in ka ga dama kai imani, in ba ka ga dama ba ka kai, sai Allah madaukakin sarki ya saka maka. Domin shi Allah madaukakin sarki da ya shimfiɗa bayi a bayan ƙasa bai tilasta musu irin yadda yake da iko ya tilasta kowa ya mishi ba. Domin Allah madaukakin sarki ya ga dama kowa ya imani a tilasta yi, idan ya ce kowa sai ya yi sallah, wallahi kowa sai ya yi, in ya ga dama ya ce dole sai ka yi sallah, sai ka yi. Sai in ba kai ba, duk wanda bai ba ɗauke masa numfashi ya kake tsammani? A ce duk wanda lokacin sallah azhar yana yi, duk wanda bai tafi masallaci sallah ba sai numfashi sai ya ɗauke, akwai wanda zai zauna bai je sallah ba? To Allah na dafa duk abin da kake yi, idan lokacin sallah ya yi, in ba ka je sallah ba Allah ya ce ka san dare, sai ka san dare. Ai yadda ka ga Allah madaukakin sarki wasu abubuwa sandararru, ya ga dama zai san dare ka. Yadda ya ga dama yi ka mai motsi, haka ya ga dama yi waɗansu sandararru, a ganin na musu ne. To kaga yana in ya ga dama zai tilasta mutane. Amma bai yi haka ba, ya ba da dama kowa ya abin da ya saba da kansa, shi dai ya ajiye sakamako. Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, wanda ya ga dama ya yi imani. Allah ka sanya mu cikin baya masu imani. Wa man sha'a falyakfur, wanda ya ga dama kuma ya kafuce. Ashe Allah madaukakin sarki ya ba wa bayi zaɓi, kuma kun suna da dama su zaɓa. Wa hadainakum najdi, mun shiryar da su zuwa ga hanya ɗaya, hanya guda biyu. Ga hanyar shiriya ka bi ka samu kyakkyawan sakamako, ga hanyar ɓata ka bi ka samu mummunan sakamako. Kowa yana da daban ya zaɓa abin da ya dama. Ya ga yake faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, wanda ya ga dama ya yi imani, wanda ya ga dama kuma ya kafirce. A cikin malamai akwai wanda suke ganin cewa faɗin faman sha'a falyu'min yana nuna cewa Allah madaukakin sarki imani baya faruwa sai da mashi'arsa, sai da ganin damarsa. Da aka ce faman sha'a falyu'min, wanda Allah ya so, wato sha'a Allahu kenan, wanda Allah ya so shi ne zai yi imani. Wa man sha'a, wanda kuma Allah ya ga dama shi ne zai kafirci, wato wanda Allah ya ga damar ya yi imani sai zai yi imani, wanda kuma Allah ya ga damar ya kafirci sai zai kafirci. Shi dai Allah madaukakin sarki baya umarni da mummunan abu. Qul inna allaha la ya'mur bil fahsha, Allah baya umarni da mummunan abu, duk abin da yake mummunan abu Allah baya umarni da shi. Yayi bayi ya zuba su a bayan ƙasa kuma ya nuna musu hanya, ga hanyar alheri ga hanyar sharri, yace kowa ya zaɓi wanda ya dama. Duk wanda lokacin da aka kira shi zuwa ga hanyar imani sai ya yarda, ya zaɓi imanin, to sai ya samu taimakon Allah kuma sai ya yi. Wanda ya ƙi ya yi turjiya, ya bujire, ya yi girman kai, to sai ya samu uquba, sai Allah madaukakin sarki ya hana shi taimakonsa, sai ba zai imani ba. Shi ne abin da Allah madaukakin ke wa bayi. Idan ka zaɓi imani, to sai Allah madaukakin ke taimake ka. Domin in ba ka samu taimakon Allah ba, za ka bi Allah ba. Duk wanda yake kan hanyar Allah, to ya samu taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda kuma ya bujire, to bai samu taimakon Allah ba ne, saboda tun farko da abin ya zo ya kidaskata shi. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal mara, muna jujjuya zukatansu. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum, mu juya zuciyarsu, mu juya ganinsu, zuciyarsu ba za ta ga gaskiya ta fahimce ta ba, idansu ba zai ga gaskiya ya gane ta ba. Me yasa? Kama lam yu'minu bihi awwal mara, kamar yadda tun a karon farko da aka zo musu da gaskiya suka bujire mata. Wato yana daga cikin hukumar da Allah yake wa bawa, idan gaskiya ta zo yake karfa, to sai ya zo daga baya ko gaskiyar ta zo ba zai gane ta ba. Da ya gane ta yi kibi, yanzu kuma sai ta zo ma bai gane ta ba. Hukuma ce Allah madaukake musa. Kamar yadda yake sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighayril haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rushd la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayy yattakhidhuhu sabila dhalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Allah yake sa asrifu an ayati, zan kautar da wato kautar da su ga barin ayoyina, allazina takabbaruna fil ardi bighayril haqq, wadanda suke girman kai a ban kasa ba tare da gaskiya ba. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha, duk ayat da suka gani ba za su imani da ita ba. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا إذن سند حنية الشريعة بذاش لكيت حنية بيبا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا أما إذن سكد حنية القطع سيس لكيت حنية بيبا ميتا سكد ما حتى الله يقول ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وأنهم فيافروا يسوى دسن كرية آيومي وكانوا أنها غافلين سكد فلا وتكرية آية الله دسكي أفركو da bujiriya mata da suka yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da yanzu zuciyar ta su ta zama ta aurife ta baka gari gaskiya man qada Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minu illa qalila aurife zuciyar ta su saboda kafircewar da suka yi da farko wato kenan uba ne Allah madaukakin sarki yake wa waɗanda suke karban gaskiya ko sun zo suna gaskiya ba za ma su gane saboda gababalin nasu ne fa man sha'a falyu'min ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا الله يشهد مو دمين يتانا بموتا للظالمين دا الظالمين وإن يشهدون موتا فالله مدعو في كنسر كيانا غاية تانا بموتا أتكين وتقن يوين أتانا مسلمي ما سدنغا تكنزوا أقا مسلم شيء أقول الرزكي شيء إتوتا الله مدعو في كنسر كي بحال الشيء تبا ويسيدا قبائن تكونا بايان أي حسابي ومتاني الله بحال الشيء تأسنيا يموتا أتكي wai saboda yanzu a halittu wuta kuma lokacin sanya mutane a cikin bai yi ba lokacin aiki da ita bai yi ba wai a wannan wasa ne zaka suka ce sai daga baya za a yi wuta dalilai cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suna nuna cewa Allah madaukaki ya riga ya halitta ta zaka ce inna a'tadna lizzalimin na zaka fi ilu babin ne a'tadna fatqun nar allati waqudha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin ku kiyayi wutar Allah kaga Allah ce wa iddat an riga an tattale ta to da aljanna da wuta duka Allah madaukaki ya riga yayi su kuma abinda aka ce an yi shi ya sha banban da abinda ba yi shi ba lokacin da aka ce an riga an yi maka tanadi to in azaba ne zaka bugun tsoro lokacin da aka nuna maka a misali a ce maka ga wannan wurin in kai laifi za a jefa ka ciki to zaka bugun tsoro akan a ce maka in kai laifi za a kawana rami a saka ramin an riga an yi shi ya fi abin tsoro akan a ce ramin za a yi shi da haka akwai hikima ciki don suna ganin cewa tunda aikin Allah duk akwai hikima wai me ya hikimar a ce an halitta aljanna tun lokacin shiganta bai yi ba wai me ya hikima a ce an halitta wuta tun lokacin shiganta bai yi akwai hikima ciki daga cikin hikimar shi ne mutum ya fi kwaɗaituwa da abin da aka riga aka yi masa tanadi da wanda aka ce za a yi masa tanadi lokacin da na zo na tambaya yace duk wanda ya amsa tambaya a cikin wannan masallacin ga naira miliyan 1 duk wanda ya amsa wannan tambayar ya dauka ai riga an yi tare da miliyan din da tana kana ganin ta kwadayinka akan wannan kudin ya sha bamban da wanda aka ce duk wanda ya amsa tambaya za a nemo miliyan a bashi ya sha bamban saboda shi wannan yana ganin ga wuri ne ga wina da haka wanda saboda kwadayin kudin baya tsara ta bai manta ka saka lokacin ka rude abu da fitta ka sani sai ka manta da shi wani ya je interview ne sai aka ce karanta Fatiha to ka san mamakin da zaka cinje ake so a Fatiha ne meye ne ba iya ba a Fatiha to wannan tunanin sai sa shi kakale sai je kuma ya bata to lokacin da aka ce maka ga abun karara aka fadi zuwa gare shi Allah to wannan yana nuna cewa Allah madaukakin sarki da yace inna a'tadna lizzalimina naran mun riga mun halicce ta ba wai daga bayan da halicce ta ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yi isra'in da mirajin sa ya ba mu labarin azaba da ya gani kana tala ana yi wa wuta duk wannan saboda an riga an yi wutar ne aka nuna masa ita karara ya ga ganta kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga aljanna ya gani ya ga abin da ke cikin ta inda babu ita nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai shiga ba har ya ba da labarin irin abubuwan da ya gani irin ni'imomin da ya gani da irin abubuwan da'i da na jin da'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani har wata rana ma yake cewa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala yana gaya masa yana cewa lokacin da ya shiga aljanna ya gano wani bene wani kikkiawan gida a cikin gidan aljanna har da wata mata kikkiawa daga cikin hulul aini tana wankin jikinta sai yayi tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ce wannan gidan waye ne aka ce ai gidan Umar al-Khattab wannan matar ita mata sa ne aka ce ai matar Umar al-Khattab ne ta aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ce da naji an ce na sayyidina Umar dai yace sai na kauda kaina yace sai na tuno kishin sayyidina Umar tunda aka ce ba ta sane sai na kauda kai yana ba da labarin sayyidina Umar yana nan sayyidina Umar yace ya ma'aikin Allah kishin kuma har da kai ai duk kishin da za a yi a babban da kiyama aikin Allah wato ya yarda dai akwai kishin in ma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to duk wannan da manzon Allah ya fara mu wannan yace ba ai ba sai dai kai ta Annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma dan kwana mu da ba yan kala kato ba sai na zamu kare ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yace aha wabihim suradiquha wato suradiq suka ce duk wani abin ne kewaye wani abu to ana ce da shi suradiq nace ko anan ne aka samu surrounding ne kalli sai yayi gaba da jira ko bai gaba ba yayi gaba da shi to duk abin ne kewaye abu shi yasa su masa rashi da shinge wasu masu da katanga malamai sun sha bambam wajen me ake nufi da suradiq asalin suradiq dai shine duk abin ne kewaye wani abu ana ce da suradiq sun ce asalin kalmar ba farisi yace wato yaren farisawa ne amma akai istirabu mana aka dauke shi akai aron kalmar zuwa larabci domin larabci kaman kowane yare shi ma yana aron kalma daga wani yare sai ya zama asalin ya koma larabci kuma daga cikin malamai akwai abin da suka ce abin da aka kewaye da shi din ana nufin wani hayaki ne na wuta yace innaha tarmi bi shararin fal asli ka annahu jimalatun sufur abin nan wannan wani hayaki ne ya kewaye na wutar wasu suka ce harafan wuta ne ya kewaye shine suradiq amma dai ko ma me ne wani abu ne na azaba da ya kewaye wannan wutar ta inda ba wani wanda zai iya fita wa in yastaghifu yughathu bima'i idan suka nemi agaji wato suka nemi agaji na ruwa sun shiga cikin kishi mai tsanani abin da ke nuna haka saboda Allah madaukakin sarki ce yughathu bima'i za a yi musu agaji da ruwa kene yake nuna agajin da za su nema na ruwa ne to Allah yake in sun nema agajin za a yi musu agajin amma agajin ba agaji ne mai amfani ba agaji ne mai ƙara azaba kalmuhli kamar narkakkiyar dalma almuhl shi ma malamai sun ba shi ma'ana da yawa kamar yadda na faɗa wasu suka ce almuhl ana nufin dalma ce narkakkiya wato ruwan da za a ba su saboda tsabar zafi da yake da shi da ƙona ciki kamar dalma ce aka narka ta sannan aka ba su suna sha a cikin wasu daga cikin malamai suka ce almuhul ana nufin wato jini ne da diwa za a dauka a ba su a shirka sai a dauka a ba su shine abin shan yan wuta Allah ka tsare mu wasu daga cikin malamai suka ce a wani bukin abu ne wato kamar kwalta bukin abu wato kamar kwalta ce aka narka ta shine za a rinka ba su suna shi a lokacin da suka ji kishi wasu malamai suka ce kai duk wani abu fa wanda aka narka shi kuma mai zafi ne to shi ake nufi da shi yughathu bima'in kalmuhli yashfur wujuh saboda tsabar zafin sa da yake da shi idan suna sha fiskar su ma tana kwaye tana zagwanyewa Allah ka tsare mu da azabar mutum yana shan abu fiskar sa tana zagwanyewa to ya kake tsammanin kuma cikin da yake dora wannan abu saboda tsabar azabar kishin da ke cike ciki ne suna ganin wannan abin yana tafasa amma aka za su dauka suna sha kuma suna sha fuskar su ma tana zagwanyewa Allah madaukakin sarki ce bi isha sharab wannan abin shan nasu ya munana wa sa'at murtafaqa kuma zaunin su ma ya munana domin duk wanda ya zama da cewa a wurin da yake zaune irin azabar da ake masa kenan kuma irin abin da za a bashi kenan idan ya nemi gudunmuwar abin sha irin abin da za a bashi kenan ka san cewa wannan wurin da yake zaune lalle mummunan wurin zama ne Allah ka tsare mu da azabarka ubangiji ta'ala ka raba mu da azabar wuta ya Allah ka sanya mu cikin yan aljanna abinda muka fada dai ya Allah ka ba mu ladan sa abinda muka kuskure ya Allah madaukake ga yace mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh